daga birnin Washington DC. Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai da ke Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani, Sarauniya, Fara'a, FM Nomad, Dalol FM da kuma Niyya a birnin Kwanni. Za a kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio a birnin Kumasin Ghana. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukanmu na internet, wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Assalamu alaikum. Barkanmu da wannan lokaci. Yau Juma'a 19 ga watan Janairu shekara 2019. Amina Buhari Aunan ce tare da Zahrawo Aminu Fage da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji cewa mujallar Forbes ta saka 'yan Najeriya hudu cikin jerin sunayen mutane 20 da suka fi arziki a nahiyar Afirka. Za ku ji su waye. Baya ga haka, muna tafe da wani rahoto kan wata na'ura da wani dan kasar Faransa ya samar wacce ke iya sarrafa roba ta koma man fetur. Sannan kamar kowace ranar Juma'a, layi a bude yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwa a ƙwariya. Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafe da labaran wasanni daga Kamaru. Amma da farko, bari mu ji yanda duniyar ta yi ne.
Masu sauraro, barkanmu da wannan dare. Dan takarar shugaban ƙasa na Jamhuriyar Demokradiyyar Kongo, Martin Fayulu, yana shirin neman a ƙara ƙidaya ƙuri'un zaɓe da ya gudana, wanda ya nuna abokin karawarsa Felix Tshisekedi ya kayar da shi. Mr. Fayulu a yayin wata tattaunawa ta waya da wakilin muryar Amurka na sashen Faransanci Eddie Isango ya ce zai ruga kotun kundin tsarin mulki gobe Asabar ya buƙaci alƙalai su ba da izini a sake ƙidaya ƙuri'un. A ranar Alhamis, hukumar zaɓe ta sanar cewa Tshisekedi, wanda ɗan wani babban jagoran 'yan adawa ne, ya lashe zaɓen da ƙuri'u 600,000 fiye da na Fayulu. A ƙoƙarin da shugaba Donald Trump na Amurka ke yi na shawo kan 'yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da kuma sauran Amurkawa cewa akwai buƙatar gina katanga tsakanin Mexico da Amurka, Fadar White House ta ce zai yi zaman tattaunawa kan batun tsaron kan iyaka da kuma lafiyar al'umma tare da shugabanni a matakin jihohi da ƙananan hukumomi da kuma al'umomi. Trump ya ce ana buƙatar katangar saboda daƙile kwararar baƙin haure da safarar miyagun ƙwayoyi da kuma manyan laifuffuka. Trump ya ziyarci garin kan iyaka na McAllen na jihar Texas jiya Alhamis, inda ya ce ta yiwu ya ayyana dokar ta ɓaci. Auzami nasara kan wannan batu ta wajen daidaitawa, saboda ina tsammanin dai daidaitawa nasara ce ga kowa a un ayyana dokar ta ɓaci, inji Trump. Sojojin Amurka na gab da fara janyewa daga Siriya, to amma akalla a halin yanzu sojojin Amurka da ke fagen dama, fagen daga ba sa cikin masu janyewar, saboda suna taimakawa sosai a yakin da ake yi da ISIS. Kayan aiki ake janyewa ba sojoji ba, abinda wani jami'i a ma'aikatar tsaron Amurka ya gaya wa muryar Amurka kenan yau din nan Juma'a, yayin da yake bayyana matakin farko na janyewar. Jiya Alhamis, hedikwatar tsaron Amurka ta Pentagon ta fara furta wani abu game da fara janyewar da ake yi. A wani rubutaccen bayani ta ce gamayyar sojin da ke ƙarƙashin jagorancin Amurka ta fara janyewa daga Siriya dalla-dalla. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Juma'a, kotun ɗaukaka ƙara a Myanmar ta yi watsi da ƙarar wasu 'yan jarida masu aiki a Reuters biyu da suka ɗaukaka. kan hukuncin da aka zartar musu na daurin shekara 7 a gidan yari. An kama su Walun da Kyaw Su'o a watan Disamba shekarar 2017 akan karya dokar Myanmar ta kiyaye sirrin gwamnati. Alkalin da ya yanke hukuncin ya ce ƴan jaridar ba su ba da wata gamsasshiyar shaida ba da za ta iya wanke su. Da yake karanta hukuncin alkalin babbar kotun Aung Myint ya ce hukuncin ya yi daidai da laifin da suka aikata. Mutanen sun ce kamun nasu ya biyo bayan wata gadar zare da ƴan sanda suka shirya musu saboda kawai su dakile rahotanni da suke bayarwa kan kashe-kashen tsirarin musulmai na kabilar ƴan Rohingya. Babban editan kafar labarai ta Reuters, Stephen Adler, ya faɗa a wani rubutaccen bayani cewa mutanen biyu na ci gaba da zama a tsare ne saboda dalili guda. Dalilin kwa shi ne waɗanda ke mulkin na yunkurin danne gaskiya.
Zahrawa Aminu fage ce ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Farko mujallar Forbes mai fitar da bayanai kan al'amuran da suka shafi kasuwanci ta saka sunayen ƴan Najeriya hudu cikin jerin sunayen mutane 20 da suka fi arziki a nahiyar Afrika. Bayanan da mujallar ta fitar sun nuna cewa ɗaya daga cikin ƴan Najeriya mace ce.
A farkon jerin sunayen mutane 20 da suka fi arziki a nahiyar ta Afrika kamar yadda mujallar ta Forbes ta fitar a wannan shekarar. Akwai hamshagin mai kudin nan mai hada-hada sayar da siminti da sukari da fulawa, wato Aliko Dangote, wanda wannan shine karo na 8 da yake rike wannan mukami a jere. Mujallar ta yi kididdigar cewa Dangote ya mallaki dalar Amurka biliyan 10.3. Sai Mike Adenuga, wani hamshagin mai kudi da ya shahara a fannin sadarwar zamani na wayoyin salula, wanda yake a matsayi na biyu cikin jerin mutane 20 da suka fi arziki a nahiyar Afrika. Har ila yau Adenuga kusa ne a fannin hada-hadar man fetur da harkokin gine-gine. A matsayi na 16 a cikin sunaye 20 sai Abdulsamad Isiyaka Rabi'u, wanda shi ma shahararre ne a fannin hada-hadar siminti da sukari da harkan gine-gine. A jerin sunaye 20 mace ɗaya ce a ciki wacce ita ma ƴan Najeriya ce, wato Folorunshe Alakija, wacce ita ce mataimakiyar wani kamfanin harkan mai. Alakija, wacce ta zo a matsayin na 19, ta kuma yi fice a fannin ɗinke-ɗinken zamani. A duk shekara mujallar ta Forbes kan fitar da sunayen mutane da suka kasance biloniyoyi a duk faɗin duniya.
To a gai da Daula Salim, ita ce ta haɗa mana rahoton da muka saurara. Kusan 10,300,000 na robobi ne ake zubarwa a matsayar shara a duk faɗin duniya a duk shekara, a cewar hukumar da ke kula da muhalli ta Majalisar Ɗinkin Duniya. A wannan rahoton da Mahmud Lalo ya fassara, za ku ji cewa wani Bafaransa ya kirkiri wata na'ura da za ta riƙa narkar da robobi har ma su zama man fetur.
Wannan na'ura aba ce mara sarƙaƙiya. Kawai abin da ake bukata mutum ya yi shi ne ya jefa robobin cikin na'urar, nan kuma take za ka ga ya samar da man fetur. Christopher Costes shi ne ya kirkiri wannan na'ura. Ya ce kilo ɗaya na roba kan ba da lita ɗaya na mai, inda akan iya raba lita zuwa gida biyu, wato man diesel da na fetur. Christopher ya yi wa wannan na'ura lakabi da suna Chrysalis, wanda ke kwatanta irin matakan da kwaran malam buɗe mana littafi ke girma. A wannan fasaha da Christopher ya samar, akan zuba robobi a cikin na'urar, sai a kunna zafi da zai kai 450 na ma'aunin degrees Celsius, wanda hakan ke samar da wani abin amfani. Tawagar kwararrun da suka kirkiri wannan fasaha sun ce burinsu shine wannan na'ura ta zama kankanwa mai rahusa ta kuma kasance babu wahala a gyara ta idan ta lalace. An yi kiyasin cewa na'urar za ta iya shiga cikin kwantenan da aka saba ɗiban kaya a tashar jiragen ruwa, A cewar François Daniel na kungiyar French Environmental Group Earthwork, mai fafutukar ganin an kyautata muhalli, wannan na'ura za ta taimaka wa kasashe wajen samar da mai, inda hakan zai rage matsalar da ake yawan fuskanta ta yawan robobi da ke zama shara. Yace abin da wannan na'ura ke yi shi ne ta tattaro robobi da aka zubar, musamman ma a kasashe masu tasowa, domin a samar da wani abu mai amfani da kuma samar da ayyukan yi. Muna so wannan na'ura ta zama mai dorewa ta yadda za a rika kera ta akai-akai. To wannan na'ura na ɗaya daga cikin irin abubuwan fasaha da ake kirkira a sassan duniya. Duk da cewa na'urar ta samar da hanyar magance wasu manyan matsalolin duniya da ke gurɓata muhalli, waɗanda suka kirkiri wannan na'ura sun gane cewa matakan sarrafa robobin da man da ake samarwa daga ƙarshe shi ma na iya yin illa ga muhallin.
To yau ranar Juma'a layi abu ɗaya ke domin ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwan da suka ci muku tuwo a ƙwariya, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waka.
Kar a sha kwaya, kwaya ku ba ta da kyan jama'a ku saurara, to kar a sha kwaya. Kwaya ku ba ta da kyan dubban mutanen gida daji suna zance, kwaya ku ba ta da kyan, to kar a sha kwaya. Dokar a sha kwaya, kakanka baya sha, babanka baya sha, bai kai ka shan kwaya, kar ku sha kwaya. Kwaya ku ba shi da kyau, matarka baya sha, matarka ba ta sha, yayanka baya sha, bai sa ka sha kwaya, to kar ku sha kwaya. Kwaya fa ba ta da kyau, sakalla ba dan dai. Kwaya ku ba ta da kyau, ta kan sa a lalace, kwaya ku saurara, kwaya ku ba sha dai.
Yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alama ƙari 1-202-205-6555.
To ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kiranmu na farko ya fito ne daga Kebbi. Ba muke da shi daga Kebbi.
Abdullahi Muhammad daga Kebbi City State.
To Mallam Abdullahi, muna jin ka.
To gaskiya a America tare mu ne shi cikin game da jami'an tsaron mu na Najeriya. Ya za ta ce wai ita wai ya za a shiga wani dan matsala haka game da zabe. Ni ne ne sassan ita ta dogara ga harkokin na'uru, ko da Allah mun ga dogara kuma Allah za mu ro, ko kuma shi zai mu na maganin duk wani mai fitina a Najeriya insha Allah.
To mun rasa Malam Abdullahi, yanzu kuma bari mu je Bauchi. Wa muke da shi daga Bauchi? Ba muke da shi daga jihar Bauchi. To kada ku sha'afa, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu je Togo. Ba muke da shi daga Togo?
Kuna magana da Usman Ibrahim daga Togo.
To Malam Usman,
a jihar Togo, kuma da birnin Lome Togo.
To muna tare da kai.
To ina muku fata alheri don insha Allah na yin shekara uku ina neman ku, ban same ku ba sai Allah ya sani sani.
Madalla.
Don shi ina neman ku, ne muku fata alheri, kuma ina wa Buhari dan shugaban kasar mu na Najeriya fata alheri, Allah ya kara mishi lafiya.
To yanzu kuma bari mu leƙa jihar Kebbi. Alaikum assalam, wa muke da shi daga jihar Kebbi?
Ta magana da Salim Guga.
To malam Salim, muna sauraron ka. Malam Salim, kana tare da mu?
Eh, ina tare.
To muna jin ka. Eh, yanzu muna jin ka.
Kace sai da shi da mawa labarin da yake cikin kowa sai ya kwantar da hankali ya zabi wanda zai zama mana alheri a Najeriya.
Haka.
Ya tabbata ne sai mun zabi wanda zai zama mana alheri.
To yanzu kuma bari mu leka Taraba. Oto daga Bauchi ne kiran mu na gaba. Waye muke da shi daga Bauchi?
Sunana Ayuba Garba Imam daga Kacin Madaki a jihar Bauchi.
To sannu malam Ayuba, muna sauraron ka.
To ra'ayina na yau ina kira ba shugaban kasa Muhammadu Buhari da ya taimake sautin ƴan sanda iyayenmu da suka ritaya wanda ake biyan su a ƙarƙashin kamfani. To muna roƙon shugaban kasa ya guji wannan iyaye namu ya tausaya musu a janye su daga ƙarƙashin kamfani ya dawo da su ya rika biyan su daga fair government. Muna roƙon sa zai taimaka ya biya su. Mun gode. Mai magana Ayuba Garba Imam.
Mun gode malam Ayuba. Yanzu kuma bari mu je jihar Ogun. Wa muke da shi daga Ogun?
Ba da yabo liman turu daga Ogun, jihar Ogun, Najeriya.
To sannu malam Ayuba, muna jin ka.
Wato ni fadakar wani ga yan social media irin yadda suke abin nan kamar tozar da shugabannin mu. Gaskiya bai dace, saboda shi shugaban shugabane ya kamata a ce mutum kakkarin ka faɗin gaskiya dai ko da za ka faɗi da yin shugaba ta kamar gaskiya.
To kamar layi malam Ayyubu ya tsinke. Yau dai mun yi farin jini a jihar Kebbi. Bari mu koma kuma Kebbi mu ji ba muke da shi.
Assalamu alaikum.
Alaikum assalam.
To sunana dan Asabe mai fata ya wuri daga jihar Kebbi.
To sannu dan Asabe, muna sauraron ka.
To a yau ina so in jawo hankalin ƴan uwana al'umman Najeriya da mu sa kishin ƙasa a zabe mai zuwa. Kai kuna tare da ni ko?
Muna tare da kai.
Saboda siyasan kuɗi shi yana Najeriya ci gaba. Idan za mu zaɓi mutum mu binciki tarihinsa, in ya taɓa aiki wata ma'aikata mu bincika, mu san kowa za mu zaɓa. Saboda idan muka zaɓi mutum ya je ya yi cuta, to muna da kamasho. Sannan daga ciki akwai wasu waɗanda suna riƙe da mukami kuma suna son komawa. To idan har sun kyautata ma al'ummar da suka zaɓe su, to idan muka sake zaɓe su ba laifi ba ne.
To mun gode ɗan Asabe. Yanzu kuma bari mu koma jihar Bauchi. Wa muke da shi daga Bauchi? Wa muke da shi daga Bauchi? To mun rasa mutum daga jihar Bauchi. Yanzu kuma bari mu koma Taraba. Wa muke da shi daga jihar Taraba? To yau na'ura dai yayi hali. Bari mu koma kuma jihar Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Alaikum assalam. Wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Sunana Abdullahi Musa Soyiki. Kuma yanzu na kira ku daga nan Babala na Abba Plaza, Kasuwan Barcin Kaduna, Najeriya ne.
To malam Abdullahi.
Kuma Hausawa sun ce ai wato sun fi daidaitun gushi. Ni ina son yau zan yi magana ne game da wato siyasa, inda muka shiga kakan siyasa. Yana da kyau wato mu ƴan Najeriya ya zamanto cewa mun yi kaka don san, domin wasu ƴan siyasa suna amfani da talakawa wurin shiga bangan siyasa.
Lala Abdullahi, kana tare da mu? To kamar dai layin malam Abdullahi ya tsinke. Amma kuma akwai wani kira da ke shigowa daga Kaduna. Wa muke da shi daga Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam.
Malama, barkanki da aiki.
Barkan mu.
Sunana Alhaji Musa Garo, mai rezo da rikoda kasuwar kawo Kaduna, Najeriya.
To Alhaji Musa muna jin ka.
To ni abin da nake so in ba mutanen mu ƴan Najeriya shawara kamar abin da dangantun kai babban mutum ne a Najeriya. Bai kamata ka rika zamanantar da maganar security a Najeriya ba. Maganar tsaro ba bai kamata a ce an yi maganar tsaro an mai da siyasa ba. Duk abin da ka san za ka iya dangane da a kawo matsalolin tsaro a Najeriya sai a matsayin ɗan Najeriya ne.
To kaman dai Lai Malam Musa ya tsinke yanzu kuma bari mu je jihar Niger. Wa muke da shi daga Kwantagora?
Kuna magana da Hannu Usman ne wanda aka yi zai haɗin gwiwa.
To sani Allah bai muna jin ka.
Ni a ra'ayina ya tafiya da tsare-tsare da gwamnoni mu na Najeriya. Ya kamata su gyara halayyar su su tsaya su kyautu kama wanda suka zaɓe su. Kuma da wani kwanu suka zaɓe su zama jinsu ban za ba su biya wasu bukatun su kuma da rayuwa ta hanyar sai ya zaune su ce mu wari da fara su wari da komi wari da kuma su suna an san kuɗi suna taushewa. Wata Allah ya kai ta fita lafiya.
Amin amin. To yanzu kuma bari mu leƙa jihar Katsina. Wa muke da shi daga Daura? Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kada ku manta, lambar da za ku kira ita ce 202-205-6555. To yanzu kuma ga wani kira na shigo mana daga Togo. Ba muke da shi daga Togo? Oh, Plateau, jihar Plateau, a muke da shi daga jihar Plateau. Wa muke da shi daga jihar Plateau?
To.
Yanzu kuma kira ya shigo daga Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Wa alaikum assalam.
Alhajin baki insha Allah ji an na ga huda da su kalman hukumar giwa.
Ni
bare bayani zan yi tsakanin wato kungiyar kwatin kwada ita wato gwamnatin tarayya. Ya kamata a ce dai a samu daidaituwa saboda yan kwarukan nan gaskiya suna aiki tukuru. Ya kamata a ce a sama musu musamman albashi a samu daidaituwa saboda su cigaba da wato ainihin ayyukansu saboda idan aka ba su kulawa shi ne zai kai da sauran al'umma na ƙasa gaba ɗaya. Ina fatan za shugaban ƙasa zai duba fatan za ta yi lafiya.
Bari kuma mu ji wani daga Kaduna. Wa muke da shi daga jihar Kaduna?
Assalamu alaikum wa rahmatullah.
Wa alaikum assalam.
Sunana Abubakar da aka fi da suna Malam Yin cikin kare karamar hukumar Kudo a nan jihar Kaduna.
To Malam Abubakar muna jin ka.
Yawwa, ni abin da nake so a wannan ranar ta Juma'a kamar yadda aka wannan kanke da ainihin aka bude yakin neman zaɓe, ina kira da ainihin talakawa mu dai san da za mu sakura mun lokacin zaɓe ga shi Allah kawo ya gabato lokacin zaɓe. Muna so muna kanna ka da talaka da Allah su sai da za su sakura mun da za ta yi masa amfani saboda akwai wanda mun gano akwai wasu da ake zo a raba mu da ainihin shugaba Buhari. Mu kuma a yanzu hakan nan gaskiya Muhammadu Buhari ya mana abin da mun gamsu da mulkin nan nasa. Da fatan za a sa lafiya daga Abubakar Malam cikin kare.
Mun gode Malam Abubakar. To madalla jama'a, madalla jama'a, da haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna godiya ƙwarai da gaske. Sai wani lokaci idan Allah ya kai mu.
Wasanni a taƙaice.
yau kimani watanni shida kenan da kulakulan kasar jamhuriyar kamaru guda 18 suka dakatar da buga champion league na kasar domin rashin isassun kudaden da za su ci gaba da gudanar da harkokin su amma yanzu makonni uku kenan da aka zabo sabon shugaban hukumar kwallon kafa na kasar Finkafoot Saidu Bambanjoya anda yace yanzu dai an tsayar da cewar ranar 23 ga wannan watan na Janairu kulakulan din guda 18 za su ci gaba da takale da a fadin kasar amma malamin kwallon kafa na kasar kuma masanin al'amuran kwallon kafa a kasar jamhuriyar Kamaru coach Umaru Inuwa yayi mini karin haske
eh da dai an samu matsala tsakanin shi shugaban majalisar dinkin kwallon kafan Kamaru wato Semenge to abun da ya wuce shine yace ba kudi kuma za a sa ekip 20 maimakon su zauna a 22 babu shi shi yace za a yi shi to shine da shin Bambojo ya zo yace a'a aka sasanta da shugabannin rezidodin ekip suka zauna aka tattauna aka ce to za a dawo kamar da 18 to yanzu an yadda to yanzu an tsayar da kalanda akan cewa watan nan kwana 23 watan shambi ba so ma shampina ba wannan matsala eh an tsayar da komai sun tsayar da komai yanzu domin sun yi taro a taron da suka yi an ba kowa magana yayi to sun samu sun shirya sun yi sulhu yanzu an tsayar da komai yanzu ana jira ne a ba wa su presidentin cikin kudi dan kudin za su soma abin da ke amma komai ya tsaya 23 da wannan watan za su soma wannan dalili a ai wannan abun da aka yi haka ai gaskiya aka yi domin gwamnatin kamar sun sakaci da gaske za a bamu mu hada wannan wasan kwallon din ai za mu ji kunya domin aiki bai kare ba dan dai gaskiya ake so kaga yanzu taimakon mu ma yayi saboda an gangara yanzu ali 2021 to kaga daga nan zuwa 2021 za a gama duk aiki zamanin zamu iya hada ko zamu iya amma a yanzu nan 2019 nan bazamu ba abun da zai wuce
Muhammad Awal Garba muryar Amurka daga kasar Kamaru
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
Dan takarar shugaban kasa na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo Martin Fayulu yana shirin neman a ƙara kidaye ƙuri'un zabe da ya gudana wanda ya nuna abokin karawarsa Felix Tshisekedi ya kayar da shi. A kokarin da shugaba Donald Trump na Amurka ke yi na shawo kan yan majalisar dokokin tarayyar Amurka da kuma sauran Amurkawa cewa akwai buƙatar gina katanga tsakanin Mexico da Amurka. Fadar White House ta ce zai yi zaman tattaunawa kan batun tsaron kan iyaka da kuma lafiyar al'umma tare da shugabanni a matakin jihohi da ƙananan hukumomi da kuma al'umomi. Sojojin Amurka na gab ta fara janyewa daga Siriya, to amma akalla a halin yanzu sojojin Amurka da ke fagen daga ba sa cikin masu janyewar saboda suna taimakawa sosai a yakin da ake yi da ISIS. A yau Juma'a, kotun ɗaukaka ƙara a Myanmar ta yi watsi da ƙarar wasu 'yan jarida masu aiki a Reuters su biyu wanda suka ɗaukaka ƙara kan hukuncin da aka zartar musu na ɗaurin shekaru 7 a gidan yari.
To masu sauraro baki ɗaya a nan ne za mu dasa aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misali karfe 6 na safe agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Zahrawa Aminu Fage da ta taya na gabatarwa, da Julie Lathers Gresham da ta hada mana shirin baki ɗayansa, sai injiniyanmu na yau Mr. Keith Holmes, Amina Buhari a wani ke cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.